cewar makaraya da daurarru sun roki gwamnatin Kano da ta waiwayi kotuna a nan Kano a dangane da abin da suka kira a wasu kotunan ma tare da bisashe ake zaman shari'a. Yayin da aka yi zaman jajiberin jin hukuncin kotun tribunal a yau, filin kwadayar kira ya nazarci yadda fuskocin wasu manya-manyan lauyoyi suka yi batun dabo. Yadda matasa da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka yi dandazo a manyan titunan Kano a yau kenan, a inda suke Allah wadai da abin da suka kira, yadda wasu ɓata gari suka yi yunkurin saye wata alƙaliya nan kan a dakacin.
Ka da karo karatu a kasar Egypt ya tabbata.
Ta yaya?
Kamfanin Alkaram Universal Merchant Limited sun yi tanadin gogaggun ma'aikata don nema wa ɗalibai gurbin karatu a kasashe kamar Egypt, Cairo, India da sauransu a fannin karatun boko da na addini don samun kwarewa a fannoni kamar medicine, history, pharmacy da sauransu.
Labari mai daɗi, ya tsarin tafiya da kuma batun masauki.
Za su shirya maka visa a cikin sauri da sauki zuwa kasar Egypt, sai da tikiti kama wa ɗalibai masaukai wato hotels ko gidan haya ko kuma tsarin yadda zaka iya sayan gidan gaba ɗaya da kuma nema wa ɗalibai wani kaso na tallafi wato scholarship. Kai karatunka hankali kwance, kuma suna nema wa ɗalibai transfer wato sauyin karatu daga wata ƙasa zuwa Nigeria. Babban abin sha'awar shi ne suna da register amincewar gwamnati.
Zance kare a ina ofishin su yake?
Suna nan a cikin Yahaya Gusau Daura da Kano Poly a Kanan Dabo ko a lamba 45 layin Alkausar da ke Kinkino GRA a jihar Kaduna ko a Nasir City Cairo a kasar Egypt ko kai tsaye a tura sakon WhatsApp akan 0816801570.
Kai, waye ga garabasa kasar Egypt? Assalamu alaikum.
Alkaram Universal Merchant Limited, karatu kamar a gidan.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na kwaryar kira da ƴan magana kan ce mai komai da akwai. Kamar dai kullum, kamar kuma yadda aka saba, a shirye-shiryenmu da suka gabata mai sauraro, kaji yadda muka kawo muku jerin maganganu na kuma korafe-korafe dangane da abin da ƴan Najeriya mabambanta ke ci gaba da cewar rayuwarsu ba ta gigita. Domin kuwa a halin yanzu, wanda ke da ɗan aikin yi ma yake riƙe kansa shi kadai, nema yake ya galabaita duka dai albarkacin dangwale da kuma taliyar da aka ci watannin da suka gabata. Kazalika kuma a wancan shiri dai da ya gabata, kun ji yadda muka kawo muku muryoyin wasu magidanta da suke cewar a halin yanzu ba da ƙyar ake kaiwa, duk da yake dai irin abin nan da a iya cewa da ƙyar na kai ya fi da ƙyar aka kama ni. Wani magidanci dai ya bayyana cewa a halin yanzu dai duk gidan da kaga ana cin abinci sau uku, to a gode wa Allah, domin kowa mai wannan gida ba ƙaramin fafutuka yake ba wajen ganin da shi da iyalansa tsintsira. Kazalika masu sai da kayan abinci kuwa da yawansu dai sun bayyana cewa hatta garin tuwo da baya har wani kallanta da saura kwata ake masa a halin yanzu, tuni ƴan bashi sun cinye shi a bashi, wanda idan har ka hana wani babu yadda za kai ka iya hana shi, kana ji kana gani za ka bashi. To sai dai masu ƙananun sana'o'i su ma sun bayyana cewa al'amarin fa sun shiga wani mawuyacin hali, musamman ma yadda a baya sana'o'in nasu ke rufa musu asiri duk kuwa da ƙanƙantatta. Wasu mata masu ƙananun sana'o'i da wakiliyar mu Salamatu Usman Lawan ta tattauna da su sun bayyana cewa a halin yanzu dai sana'o'in sai dai godiya Allah, domin kuwa ko a baya ma da su suke amfani wajen samun abin kaiwa bakin salati su da ƴaƴansu har ma dai da mazajensu, duk kuwa da irin yadda rayuwa ta tsanani a yanzu. Amma dai babban fatan nasu mahukunta su tallafa.
Salam ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ina sana'ar fiye wata kunin aya sobo mudan ciki, to yanzu mai yayi tsada, babu dama yanzu idan mutum ma zai sawo mai yayi sana'ar me kuma shi ba sai dai na sai ciki. Muna kira ga shugabanni su ji tausayin talakawa, su tana haƙƙin mu iyakan su.
Yanzu wanda ya samu gatan yin abinci sau biyu ma a rana, wallahi ya gode wa Allah. Yanzu harkar kasuwar ma gabaki ɗaya an daina yinta.
To da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula da koken waɗannan bayin Allah. To a daidai lokacin da masu kananun sana'o'in ke neman dauki, anan kuma daruruwan matasa ne da kungiyoyi suka yi zanga-zanga, zanga-zangar da ta dangane har fadar gwamnatin Kano. A yayin watan zanga-zanga dai da ta haɗa da hadakar mutane daban-daban har ma da ƴaƴan jam'iyyu mabambanta, an gano su rike da kwalaye a hannu a inda suke ta kiraye-kirayen cewar mahukunta ya zama tilas su dauki matakin da ya dace, musamman ma abin da suka kira yunkurin saye wata alƙaliya da wasu manyan lauyoyi a nan Kano suka yi. Comrade Ibrahim Wayya ya bayyana cewa a matsayinsu na ƴan ƙasa na gari ba za su zuba idanu suna ganin ana abubuwa kaci barkatai ba, dole ne su motsa domin kuwa kundin tsarin mulkin ƙasa shine ya ba su haka.
Sharana za su sha ruwa sannan su sha sanyi su je ga wannan.
Ayin watan zanga-zanga dai gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya tarin ƴan zanga-zangar har fadar ta gwamnati, a inda ya shaida musu cewa gwamnatinsa a matakin jaha za ta ci gaba da yin duk abin da za ta iya wajen ganin cewa an sauƙaƙa rayuwa.
A harda ƴan siyasan yanzu na ga ana honorable, 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 kai kuma kana wani guru gashi ka yi zaɓen kati ni fa ina tausan ka kan busa haƙin talaka. Na ce a tausaya ma talaka.
To sai dai ana wata ga wata daga bisani kuma an jiwo kwamishinan ƴan sanda na jihar Kano na cewa zanga-zangar dai an yi ta ne ba bisa ka'ida ba, waɗanda kuma suka fito sun karya ka'ida ne wanda a wajensu tamkar tare zaune tsaye ne. To anan kuma kamar dai yadda aka saba, wasu bayin Allah ne suka leko filin a inda suke neman ɗauki. Ga dai wakiliyarmu Firdaus Ashir Yusuf.
Assalamu alaikum warahmatullahi da Allah wabarakatuhu. Sunana Sadiya Ahmed. Wallahi tilaha matsalata ya sun ɗakin kwana, wallahi bani da shi ɗaki na yayaye daga sali mun ga ta taimaka mun za ku yi game na Allah mai na Muhammadu manzon Allah. Wallahi yanzu kuɗin mutum ma zan koma ba ni da su ga yaya dan Allah dan annabi ku taimaka mun saboda annabi Muhammadu. Wallahi tallahi kuɗin mutum ma zan koma ba ni da su ga shi wallahi tallahi da yaya da sun cita suka yi na sa 1500 da sai fallayen kwano, wallahi bani da su taimaka mun za ku saboda manzon Allah.
Su ƴaƴan naki ne?
Ba nawa bane ba, nan matar babanmu ne, na babanmu ne ta mun da bani da yake zan yi ku taimaka mun saboda annabi Muhammadu. Wallahi.
Wato su ƙannanki ne?
Ƙanne na ne, uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya, ku taimaka mun saboda manzon Allah. Sunana Sadiya Kabiru. Wallahi tana abin magana ce, tun yanzu bani da shi Ƙur'anin Ubangiji sai dai in nema makauta ko kuma in nema ƙansan da zan ci. Da na mahaifiyata da na matar babanmu, ita matar babanmu ba a nan take ba. Zube su zai tafi na kai su dangin babanmu kuma suka su ba za su rike su ba.
Buƙatar ke?
Ni buƙatar ta ga mai na Allah mai na annabi ya taimaka min da kuɗin da zan samu fannin kwano in siya. Ba ni da kuɗin da zan samu fannin kwano 1500. Wallahi kwanon ba ni da ya ce zan yi in siya shi ya sun. Ƙarfi na ya ƙare saboda manzon Allah nake nema. Ga abinci ma da ba ni da shi wallahi duk dai haƙura dai nake yi dai ana haɗuwa dai ana rufa ka asiri ne na gona gidan rediyo mai albarka.
Mai sauraro kada dai a shafa. Bari mu leƙa sashin ƴan talla domin karɓar waɗannan saƙonni.
Gidan abinci na Botanica mafi kyau a kowane lokaci, cike da kayan kawa da kuma ƙayatarwa
mai sauƙi, ingantacce, mai kyau ga kowa da kowa.
Ƙwarai kuwa, muna gabatar muku da gidan cin abinci na Botanica Restaurant, gidan abinci da ba shi da na biyu. Waje ne na musamman da aka ƙawata shi saboda masoya. Muna da buɗaɗɗe da kuma rufaffen ɗakin cin abinci don samun nutsuwa. Abinci mai ɗanɗano da ba za ku ji kunyar shiga ko ina da shi ba a faɗin duniya.
Gidan abinci na Botanica ya tanadar muku nau'ikan abinci na 'yan Najeriya da na ƙasashen ƙetare, ingantacce daidai da aljihunku. Mun tanadar muku ɗanɗanon abincin da kuka fi buƙata da rana da kuma dare.
A gidan abinci na Botanica mun yarda da cewa mafi daɗin abinci shine wanda ake rabawa iyalai da abokanai. Ku zo tare don samun abincin da za ku dinga tunawa.
Ku ziyarci gidan abinci na Botanica a lamba 10 titin Lugard kusa da titin Racecourse, Nasarawa GRA, ko ku kira lambar waya 0800 334 3422.
Gidan abinci na Botanica, mafi kyau a kowane lokaci.
Suna na Saratu Gidadu wacce aka fi sani da suna da su.
Kagaji da zaman dirshin alayi da cike-ciken takardu domin bude asusun ajiya a banki?
Kana son kula da hada-hadar kudinka ko tsare yadda za a kashe su ko aikewa da kudi cikin sauki ko kuma ma'adanan su a lokacin kashe su?
To ga wata gagarumar dama daga bankin Taj inda ya samar da sabuwar manhajar waya ta zamani mai suna Tajway app
domin hada-hadar kudi cikin sauri da sauki wajen aikewa da kudi ko biyan kudi na bukatun yau da kullum da dai sauransu.
Za a iya sauke manhajar akan wayoyinku wato download a dandalin Google Play ko App Store.
Bankin Taj Bank kyautata maka a koda yaushe shine burinmu.
Madalla barkanmu da dawowa. To anan kuma an nemi gwamnatin Kano da ta taimaka wajen gyaran kafatanin kotunan Kano musamman ma dai waɗanda aka ce na cikin tsananin mawuyacin hali wajen nema musu yanayin da alƙali da ƴan shari'a za su zauna lafiya musamman ma dai a irin wannan yanayi da ake tsaka da ruwan sama na watan Agusta. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu makaraya a kotun majistrate dake karamar hukumar Kura, kotun da alkali mai shari'a Aminu Usman Fage ke jagoranta, a inda suka ce musamman ma irin wannan yanayi na damuna abin da akwai tausayi da kuma takeicin mawuyacin halin da alkali ke shiga da kuma sauran ma'aikatan sa har ma dai da masu zuwa kotun domin shari'a. A dan haka ne ma wasu ƴan ƙasa na gari ke cewa gwamnatin Kano ta waiwayi lamarin
dan Allah da a taimakawa kotu da a gyara ta sosai ya zuga shi an kawo masu laifi amma alkali wanda zai zauna din ma gashi ruwa ina ta zuba kamata iya ayi taimako a duba Allah a duba annabi.
Gwamnatin jihar Kano domin ta zo ta gyara mana domin tun da karamar hukumar Bunkura na taho kuma gashi ruwa ya hana kotu zama saboda wadataccen ruwan sama da ba gyara a cikin wannan majistrate kotu Kura. Domin da muka zo wannan kotu gunda zamu tsuguna ma bamu da shi ga ƴan kallo da masu zaman shari'a da su kansu ma'aikatan kotun ba su da gunda za su zauna saboda haka nake kira da shugabancin jiha da na local government da Allah su tsaya su duba ga baki ɗaya kotunan jihar Kano ma suna buƙatar gyare-gyare akan wannan abubuwa.
Wannan kotunan namu na cin bajitar wata take area karamar hukumar Kura wato gurin da ake zama din a shirin gurin ya riga ya jike bangaren sai duma abubuwan sai a hankali ya kamata da Allah mu hukunta ku duba abin da ya kama ƴan majalisa jiya ciya momi ya kamata ku da Allah ku taimaka da masu hannu da shuni masu faɗa a jido Allah ya kamata ku taimaka saboda ga halin hawalayin da aka shiga yin ruwa ga masu laifi an kawo ga abubuwa ana bukata ai kotu ta zauna ta fahimci abin da ta fahimta amma babu gurin da za a zauna.
To da fatan dai waɗanda aka yi domin su jinji za kuma su kula da wannan koke. Har wa yau anan ma dai wasu ma'aikatan hukumar kwashi tara ta jihar Kano ne a inda suka leƙo filin da suke cewa a taimake su a taimaki rayuwarsu domin kuwa watanni kenan babu ko karfan fana al'amarin da ya sanya ko da unguwanninsu an fare musu kirari da nuna su da baki a matsayin masu taurin bashi. Waɗanda suka yi magana a madadin ma'aikatan na hukumar Tarema SAB sun bayyana cewa tun suna iya haƙuri da maimaita maganganu ga iyalansu na gida a wannan gaba abin fa ya gagara domin kuwa sun ma fara wasan ƴar ɓuya da masu bin bashi.
Wata huɗu kenan ba a bamu albashi ba suka yi mana alƙawari bayan tantancewa za mu ji alat sama da sati biyu har yanzu ba mu ji alat ba bamu san makomanmu ba ga yanayin rayuwa da ake ciki
ku kwana da yunwa mu tahi da yunwa yan shara kan aiki na nake ba face ni ban fasa ba mu je wa kafa mu koma a kafa ta agaza mana ta bamu hukumu don Allah mu samu mu mamu mun ci bashi ba a biya mu ba yanzu ba bashi ba wanda zai baka baka biya shi ba.
To sai dai shugaban hukumar Alhaji Ahmad Haruna Zago ya bayyana cewa sun ji wannan koke kuma idan Allah ya so da na suka fara ɗauka kan matakan warware lamarin domin dai a ce wasa shi ma abin ya dame su.
Wannan babu shakka cewa suna bin bashi wata huɗu wata shida wata bakwai zaman shi a kafa kwamiti a tantance dan in san ma nawa ya kamata a duka ba su allowance din da za su samu dama suna yin wani abu ma a gidansu in Allah da zarar mun karɓi rahoton wannan kwamiti na screening mun tantance ya adadin da muka cewa suna wannan aiki a gasa a fili a wannan ba matsala bace.
To fatan dai Allah ya sa haka. Bar kuma mu leƙa kotun da ke sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben gwamna da aka yi a nan Kano wanda a yau ne dai kotun ta kawo ƙarshen sauraron kowane ɓangare a dangane da ƙarar da tun da fari jam'iyyar APC a nan Kano ta yi inda take ƙalubalantar nasarar gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf wanda daga yanzu dai zuwa kowane lokaci za a iya jin kotun ta sanya ranar da za ta tabbatar da hukunci na sahihancin wanda ya lashe zaben da ma dai tsaida ƙorafi ko kuma akasin haka. Kotun dai mai alƙalai uku ƙarƙashin min shari'a Oliyemi Akintan Usade Usadebi a yau dai ta karbi bayanan ƙarshe na kowane bangare. Mai shari'a Akintan Usadebi a yayin da lauyoyin kowane bangare suka tsaya a kotun a yau. Barista Opion Opion SAN yayi dogon bayani a dangane da korafin da suka shigar a kotun tun da fari a ranakun 31 ga watan Yuli, 6 ga watan Agusta, sai kuma 7 ga watan Agusta da kuma 8 ga watan Agusta, wanda ya bayanin cewa dogaro da hujjojin da suka gabatar a kotun da ma bayanan su na ƙarshe akan doka, suna fatan kotun za ta tabbatar da korafin. Barista Opion Opion ya bayyana cewa kaɗan daga hujjojin da muka gabatar a wannan kotu na nuni da cewa bayanai na rijistar zaɓe da waɗanda ke da awar sun lashe zaɓen suka yi a nan Kano, wato jam'iyyar NNPP, akwai ayar tambaya a kai, domin kuwa da yawan su da aka kawo babu sa hannu ballantana hatimin hukumar zaɓe. Kazalika shi ma lauyan hukumar zaɓe, wato barista Emmanuel Ushayomi, ya gabatar da nasa bayanan a rubuce mai ɗauke da kwanan watan 1 ga watan Agusta da kuma 2 ga watan Agusta. Kazalika ya kuma bayyana cewa bayanan na gaba mai dauke da kwanan wata na ran 14 ga wata na nuni da cewa su daga bangaren su duk iya abin da ya kamata su yi sun yi. Yana mai cewa masu kara, wato jam'iyyar APC, sun gaza gabatar da sheda koda guda daya gaban kotun. Kazalika shi ma a nasa bangaren lauyan gwamnan Kano barista Adebo Yega Awomolo SAN shi ma dai ya gabatar da nasa jawaban masu dauke da kwanan watan Yuli na 31 da kuma 1 ga watan Agusta. Yace su kan farko da muka yi mai dauke da kwanan wata na ran 11 ga watan Agusta na nuni da cewa masu kara sun gaza gabatar da wata gamsasshiyar hujja a gaban kotun. Kazalika kuma karin bayanan masu dauke da kwanan watan 18 ga watan Agusta har wa yau shi ma a cewar Awomolo masu gabatar da kara sun gaza gabatar da komai, bata mana lokaci kawai suke, a dan haka ne ma ya mai shari'a muna roko da kotu ta yi watsi da wannan kara a kalaman na lauyan gwamnan Kano barista Adebo Yega Awomolo SAN kamar yadda ya shaida a gaban kotun. Kazalika shi ma lauyan jam'iyyar NNPP barista Olusola Bayelesha SAN ya bayyana cewa a nasu bayanan da kuma sukan da suka yi tun ran 30 ga watan Yuli da kuma 31 ga watan Yuli dangane da karar da jam'iyyar ta APC, wato masu gabatar da kara suka yi, na nuni da cewar wasa da hankali kawai suke nema su yi wa kotu, a dan haka ne ma mu a gunmu wannan kara ba komai bace illa wasan kwaikwayo a kalaman na barista Olusola Bayelesha SAN. Idan dai za a iya tunawa masu gabatar da kara, wato jam'iyyar APC, sun gabatarwa da kotu mutum 32 suke kuwa hadda wannan kwararre da sai da shari'a ta yi nisa suka roki kotun da ta ba su damar gabatar da shi, wanda kuma suka kammala gabatar da shaidunsu a ranar 20 ga watan Yulin da ya gabata, da cewa su ne mutanen da suke fata kotun za ta kalla domin tabbatar da karar da suka yi da cewar jam'iyyar ta NNPP ba ta ci zaɓe ba. Kazalika wanda aka yi kara na biyu, wato gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, ya rufe nasa kariyar ne a ran 22 ga watan Yuli, wanda aka gabatar da Dr. Abdullahi Baffa Bici a matsayin shaida mutum ɗaya tilo a ranar 24 ga watan Yulin da ya gabata. Kazalika har wa yau masu kara, wato jam'iyyar APC, na roƙon kotun da ta tabbatar da cewa jam'iyyar NNPP ba ta da ɗan takara, domin kuwa a ce wasu wanda ya takara gwamna a jam'iyyar da hukumar INEC ta tabbatar cewa shi ne ya lashe zaben, wato Abba Kabir Yusuf, sunansa baya cikin rajistar jam'iyyar ta NNPP wadda ta kai wa hukumar zaɓe kamar da yadda suke cewa. Sai dai a cewar barista Bashir Yusuf Tudun Wuzurci, ya bayyana cewa su kam har yanzu ko a jikinsu.
Kuma alhamdulillah muna gode wa Allah kullum, domin kamar yadda kuka gani mun iya tabbatarwa a gaban kotu duka bayanai da kuma allegations da kirkire-kirkire da su wanda suka yi kara suka yi, ba wanda suka iya zuwa gaban kotu suka tabbatar. Shi kuma idan baka iya zuwa kotu ka tabbatar da allegations din da kake a gaban kotu ba, ba yadda za a yi kotu ta tabbatar maka da abin da kake nema. Don haka abinda muka roke kotu shine ta kori wannan petitions din nasu, kuma muna tabbatarwa da izinin Allah wannan kotun za ta kori wannan petition din.
Barista Adamu Abdullahi Fage da ke zaman lauyan masu kara ya bayyana cewa la'akari da shaidun da suka gabatar a kotu suna da kwarin gwiwa, kotu za ta tabbatar da rokonsu.
Na farko akwai magana cewa ita hukumar zaben gaba ɗaya ma bai kamata da fact da shi dan takarar su, wato gwamnan Kano a yanzu, bai kamata ma ya zama cikakken dan takara ba, saboda baya cikin rijistar tu da suka tura wa hukumar zabe. Kasancewar doka ta buƙaci musamman sashe na 77 cewa duk jam'iyya ya zama wajibi ta tura rijistar ta hukumar zabe kwana 30 kan ta gabatar da zabe na fidda gwani, wanda kuma rijistar da suka tura hukumar zabe ba sunan shi a ciki. muka gabatar wa kotu wannan register kuma ta tabbata ba su yi saboda register ce wadda INEC ta ba mu ita bayan ta yi hatimi cewa ingantacciya ce daga wajensu. A bangaren su iya kokarin da suka yi sun kawo wata register ne daga baya suna cewa sun ƙara turawa hukumar zabi wata register wadda suka kaita a April na wannan shekara.
To sai dai gabanin kammala zaman kotun a yau bisa al'ada kamar ranakun da suka gabata da aka saba ganin fuskokin wasu manya-manyan lauyoyi a yau dai sun yi batan dabo al'amarin da ya sanya aka shiga ƴan gunaguni da mai da maganganu. To amma dai mai sauraro wannan dai fa wani turke ne na musamman. Ka bi mu bashi zuwa shirin mu na gaba. Daga unguwar Gwale kuma rahotanni ne ke bayyana cewa wasu matasa da ake zargin ƴan daba ne sun sare wani matashi kafa dungurungum. Wannan al'amari dai mai cike da ban tausayi ya faru ne a unguwar Dorayi garejin Kamilu dake yankin karamar hukumar ta Gwale. Gungun ƴan dabar dai sun yi wa al'ummar da ramikiya ne bayan idar da sallar Isha a jiya Lahadi a inda suka far musu da sara da suka na kan mai uwa da wabi. Wanda anan ne dai Muhammad mai kimanin shekaru 12 a duniya ya haɗu da wannan tsautsayi a inda suka sare masa kafa dungurungum.
Allah sai ga mutane suka tarwatsa aske kama 20 zuwa 30 suna dauke da makamantu daga nan kuma ban kare samun kaina ko ina ba sai a emergency da kuma na tabibin haƙi na daidai da abinda aka yi da akwai sara aka da kafata da aka tsire da sara a hannu.
Wayyo a yanzu haka dai Muhammad na kwance a asibitin ƙwararru na Murtala a inda yake karɓar kulawar gaggawa. To sai dai akwai zarge-zarge masu yawa da ƴan uwa da al'umar unguwar suka yi akan mai unguwar yankin na Cirinciyan ma hakan yasa muka yi kafa da kafa zuwa gidansa domin dai shaida masa irin ƙorafe-ƙorafen da aka yi a kansa har ma da zargin domin dai shi ma dai mu ji ta bakin sa. To sai dai ya shaida mana cewa ayi hakuri baya magana da manema labari. Malama Aisha mahaifiya ce ga Muhammad ta bayyana cewa ta shiga matsanancin tashin hankali da damuwa bayan da ta ji abin da ya faru da dan nata.
Mutanen nan suka samu suka tare shi ya ga ana gudu kawai shi ya ma ya yi gudu domin ceton kansa. Dare ne bayan sallar Isha sai ya fadi jallabiya ce a jikin shi shine suka kai mai wannan sarar har ta kai ga sun cire mishi kafarsa ta hagu ga sara a kai ga kuma yanka da suka yi mai a hannu. Dai muna kira ba matakin da muka iya dauka amma mun bar hukumar da take da haƙi a kai. Gwamna ta mai martaba sarki su duba akan al'amarin nan da ya faru. Yaro ne maraya mu ba mu da ƙarfi gatan mu Allah sannan kuma ku da za ku samu ku duba mu akan wannan al'amarin da ya faru.
Har dai zuwa yanzu rundunar ƴan sanda ta jihar Kano bata ce komai ba akan lamarin. Amma dai daga bisani idan ta bara mai sauraro za ku ji mu suma da nasu martanin. Da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci sai kuma wakilanmu da kuka ji muryoyinsu daga nan sashin al'amuran yau da kullum da siyasa na Premier Radio musamman ma shugaban shirin Kabir Garba Haruna Sheka Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi.